tarbiyyar iyali.
Masaurare, salamu alaikum. Sannan kuma barka mu saki saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali. Shirin da a cikin shi ne muke yin dubi kan harkokin da shafi rayuwar iyali, musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa. Shirin nan ne da ya sa zuwa muku ganin rajon VOH Hausa da ke nan birnin Tehran, da ni Awala Kunye ke jagorantar gabatar muku da shi. Da fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a wannan karan. A cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne sauraron Malam Sharu Balarabe Shehu Zaria wanda yake mana bayani kan tarbiyyar yara. Yau malam zai ci gaba ne da bayyana mana menene nauyin da ke kan iyaye kan tarbiyya. Malam muke saurara.
Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Wa ma hiya mas'uliyatul walidain? To wa menene mas'uliya, me responsibility, menene dawainiya, me alhakin iyaye? Shi zan fara mu ji insha Allah gurgudan abin da dama ya bamu. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace wa kam min man ashqa walid waladuhu wa falzatu kabadihi fi dunya wal akhirah, yawan yaro da ya lalace shi wannan yaron shine falzatu kabadihi, shine yankin hantansa fi dunya wal akhirah, ya lalace a duniya, lalace a lahira, bi himalihi dan jefar da shi da akai, wa tarki ta'dibihi da barin tarbiyarsa, wai anatihi ala shahawatihi da kuma taimaka mishi akan sha'awarsa, wa huwa bidhalika yazumu annahu yukrimuhu, alhanin shi yana rayuwa cewa shi dinnan yana karrama shi ne, alhanin wa qad ahanahu, hakikanin ku ya tozarta shi ne, ya wulakanta shi, wa yarhamuhu, yana ganin jin kan dan shi ne, shi a ganin shi, wa qad zalamahu, amma wannan abin zaluntansa ne yake bai sani ba. Da yawa kasa yana faruwa a cikin mutane, kana sa danka akan wata wani masuliya, a ganin ka taimaka mishi kake, a ganin shi kana girmama shi ne, to amma an sa ku abin ainihin ma'auni na hankali da shari'a, a ga kana zaluntan sani. Dauki misali, kaga mutum ya kama hannun dan shi, za su je kallon kwallo, ko za su je irin gidan kallon Fim Ahmed da suke a nan kasar Hausa. Mu a nan kasar Hausa abin kunya ne, to sai a ce an kaddara ga wannan mahaifi dan akwai su, sai su dauki yan su je da su, a ganin shi yana karrama shi ne, yana san sani, a haƙiƙa ko albadin al'amarin zaluntan dan nasa yake yi, kuma cutar da dan nasa yake yi ba wani abu ba. Na'am, fa fatu intifa'uhu bi waladihi, sai amfanin da zai ma dan shi sai ta kuce mishi, to ya lalace wannan amfani, zai maka ba zai maka gona ba, ba zai karantar da kannin shi ba, ba zai nemo ya baka ba, ba zai taimaka ma mahaifiyar shi ba, to amfanin shi ya kuce maka. Fa fauti ala waladihi hauzuhu, da kuma kucewar rabansa daga dan nashi, fi dunya wal akhirah, a duniya da lahira. Sun makala rahimahullah, sannan ya ci gaba da cewa shi Ibn Qayyim al-Jawzi, wa idha itubiratil fasadi fil awladi, yace idan aka yi la'akari da banna a cikin yara, idan aka gano banna a cikin yayaye, yace ra'aytu amatahu, ni na ga mafi yawan wannan bannan, in qabalil aba'i, dalilin iyaye, iyaye maza. Kasan a adabin hausa na ganin cewa hatta malam makocinmu wannan malam Sheikh Dr. Aliyu na Mangi, Allah ya jikansa, yana da fahimtar cewa idan ka ga da ya lalace, in ka ga da shiri sai ya lalace, to daga uwa tai shirin ya kwance. Yana da irin nashi kalan masadiq, ya da kalan nashi inda zai tabbatar da faruwar haka din, tabbas akwai lalacin yayin da matsaloli daga iyayen su mata ne. To amma shi nan Ibn Qayyim al-Jawzi yace shi ko mafi yawan laifukan da dalilan wajen maza ya kalle shi, kuma kalle shi shi malam Aliyu na Mangi ya kalle rashin abin, tunda ai sai da ka saki ne sannan ta shigo har ta lalata maka zuriya din. In tun farko kai uban ka tsaya family, ka tsaya gem, sai ta kawo maka banna a cikin iyalinka, in kai uban ka tsaye, to shi Ibn Qayyim abin da ya kalla kenan. Shi ko Aliyu na Mangi ya ga cewa karken ne, uban ya riga ya saki yanzu uwan ita ma, sai ta shigo da nata matsalolin, zaka ne ce shirin a wajen uwan ya kwanci. Har kullun a family, mutum yake da family tsakanin uwa da da, kowa da uba, kuma kowa da lazimin shi, kowa da duties and responsibility, kowa akwai wazifa, akwai dawainiyarsa, akwai haƙƙinsa, da hen akwai haƙƙin da zai yi.
Masararo, kada ku shafa wannan shirin, ina zo muku ne da kan rajon VOH Hausa da ke ran birnin Tehran, inda kuma za mu ci gaba da jin bayanin malam kan barin haƙƙinka ga wani shine babban zalunci. Da fatan iyalai na su amfana da wannan shirin.
Barin haƙƙinka wani ɗaukan maka zaluncin farko kenan, kuma sai an ga wannan matsala a wannan gurbi din. To tunda dai haƙƙinka ne, to ka soke haƙƙinka ɗin kawai. Amma an ka ɗauka ka bar ma mata, to ka zarge kowa sai kanka. Kamar yadda shi Ibn Kamiya ke kallo kenan, cewa su matayen nan an bar musu ne har suka samu dama suka kutsa cikin tarbiyyarmu, suka kirkiro gingimu, yara suka lalace ga su nan. Na san waɗanda ba sa dawa gidansu sai 12 dare. Ko za a kiran sallan farko na subahi karfe 4 mu anan sun fita. Sai su shekaru ko watanni aka basu ga yayansu ba. To ka gaya miki zai wa ba ta dauki ragaman yayanta bai ta kuwa. Za ta ba mu yayanta dama musamman maza da mata su abinda suke ganin shine mafitan su a rayuwa a daidai wannan lokaci din. Wannan shine abinda nake cewa. Saboda haka Ibn Qayyim al-Jawzi abinda yake fade kenan, yace ya ga mafi yawan wa'innan matsaloli da lalace wannan na yaya din nan ta bangaren iyaye maza ne. Shi ba abin da gane shi lafi iyaye mata ne, iyaye maza ne. To kuma wannan na ga muku bai ci karo da shi abin da shi daktar ya faɗa ba, ai because shi kullun zaka bada hukunci a theory, wanda zai kalle tushe ne yayi hukunci, wanda ya kalle reshi yayi hukunci. Wanda idan ka ammaka bahasi ka zurfa tunaninka za ka ga da wannan mai magana reshi da wancan mai magana tushe abu ɗaya suke faɗi. Ai idan laifin ya zama laifin na uwa ne, to ai ta uwan ba na ita fara haka ba. Ta shigo ne a lokacin da ka kasa ɗaukar ɗawainiyanka, ka kasa cike gurbin da ke gare ka, ka bar mata ita ko ta shigo, to ta ɗauki ɗawainiyan da ba nata ba, ko ba za ta iya ba. Ya yi mata nauyi. Kuma ran da za ta taka ba irin takawan da kai ne Allah ya baka wannan abin. Yanzu misali ci da family, ci da iyali haƙƙinka ne. To ka haƙi ci da su, dole ta ci don rayuwa dole ne. To wajen ku ta nemo ta cin nan za a samu matsaloli don ba haƙƙinta ba ne, ka haɗora mata abin da ba nata ba ne. At-tarbiyatu istilahan. Tarbiya ga istilahi. Sai yace laysa litarbiyati istilahun mustamirun wa thabitun. Babu wani tarbiya a ma'ana ta istilahi mustamirun wanda yake ci gaba, wanda zai dauki kowane zamani. Wa thabitun kuma zama cewa wannan ma'anar shine ma'anar shi tabbataccen ma'ana. Me yasa? Da dalili, saboda zamani na canzawa, don haka nan ma'anar tarbiya sai ta canza. Dan zai yi a wani zamanin abinda ake gani tarbiya ga al'umma din isha bamban da tarbiya a wannan al'umma din. Abinda Bahaushe yake gani tarbiya ba yarbe musulmi ba zai ga wannan abin a tarbiya ba, balantana kuma Inyamuri wanda yake musulmi ne. Da abin da ya kama da wannan a ƙasar nan namu ke Najeriya, to me tunaninka a sauran wasu ƙasashe? So idan ka ce tarbiya shi ne kaza, sai aka sa shi a ma'auni, sai ga kuma to idan ka ce kaza ne tarbiya, to ga wasu mutane misali yanzu a North Africa nan kamar Morocco da sauransu, shehin malami shi ne zai danka da kitso ya daura zani kuma. Shehin malami ke na raga abu malami zai kitso. So da akwai gashin kuma ya daura zanin nan, kana gani idan mutum ya zama oba ko ya zama manya-manyan sarakunan yamurai, za ka shi da zanin shi da kuma murjaninsu a wuya, dalilin kazan shi wannan dattijo kenan mai kamala. So da ya mutunta al'adunsu, ga yadda dattijo yake shiga, kuma ko ya musulunta wannan shigan shi dai zai yi, zai sa murjani misali, zai daura zani, zai rike hisga a matsayin shi na dattijo. Ya gara sun sa shirt, sun sa trouser, wannan duk shiga ne na bature na zamani, ba al'adarsu ba ne. Kuma a ma'aurin al'ada wannan shine DBNC, kauce ma al'ada, kauce ma tsari. Duk wanda ya shiga ba irin shigan al'adunsu ba, to ya kauce ma tsarin wannan al'umma din, ya zama abin da muke cewa shi deviant a sociology, wanda ya kauce. Kamar inda ne shigan nan haka tsaf sai in yawo ba hula, na kauce ma ethics, na kauce ma norms, na kauce ma values na wannan al'umma din. Ala ayi hal, dan haka nan amanan tarbiya ga istilahi ba da tabbataccen definition, wan tarifi ma'ana, la'anna kullu asrin, domin kowane zamani ya tajaddadu fi ma'ana tarbiya, ma'ana tarbiya na sabuntuwa duk zamanin in yazo, fassaran zamanin ga tarbiya yana sabawa. Shi yasa Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib yake cewa kada ku kallafa ƴaƴanku abinda ku aka kallafa mu. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.
To gashi mamallin ya fara koro bayani tiryan-tiryan, dai kuma lokacin namu ya fara daka mana harara. A yammukan sashen Hausa na BOH Hausa da ke nan birnin Tehran, muna ƙara yin godiya ga malam da wannan ɗimbin lokaci nashi da ya bayar, duk da ɗimbin ayyukan da ke gabansa Allah ya saka. Ni kuma Awul Kunya na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.